لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قول الله سبحانه وتعالى ده يقدر يحدو مو وانا ما كرانتا دومين قبات الدكاراتو مصمم أكاركشين تربية سنكم مسعي مچي أتكين تربية نمسلينشي. Na farko muna bada ko kuma muna bada shawara waɗanda suke da salula su yi kokari su kashe salulan su kafin a fara karatu. Sannan kuma na biyu, ana bada sanarwa ga waɗanda suke buƙatan kasistoci musamman wanda ya shafi ɓangaren mata, na shi malam baƙonmu malaminmu Isa Ali, akwai haƙuri da zaman haƙuri da juna ma'aurata. Sannan kuma mata muminai da kuma illolin zinace da sauran menene da sauran kastoci da za a yi shi a yanzu insha Allah. Kenan har sun ba da shawara ma dukkan wanda yake da ikon saye kastocin da za a yi shi a yanzu za su iya wakilci ɗaya daga cikinsu ta rubuta sunansu da kuɗinsu a rike, in an gama a kawo musu kasidin su raba domin gudun cakuɗe ɗanya ko kuma a je a taru a guri ɗaya. Allah ya bada iko. Wannan babban malami ne ya kawo mana ziyara daga garin Bauchi, sunansa Malam Isa Ali Fantami, wanda kusan dai waɗanda suke sauraron kasetotinsa sautin bai zamanto baƙo a gare su ba, ko da ma shi ɗin ya zamanto baƙo, kuma gashi Allah ta'ala ya kawo shi a cikin ƙoshin lafiya. Muna addu'a Allah ta'ala ya sa ainihin wato mu yi aiki da abin da malam zai karantar da mu, in ya gama kuma Allah ya maida shi gida lafiya. Sannan kuma Allah ya ɗaura ayyuka kyakkyawa da ya yi a bisa kan ainihin mizanin sikelin ayyukansa na kyau masu kyau. Ku yi haƙuri wa Hausan koyonta ne. Salamu alaikum.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يومنا 29 ga watan Safar shekara ta 1428 hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Muna masu ƙara gode wa Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon amsa wannan gayyata ta ƴan uwanmu musulmai maza da mata da ke cikin wannan jiha ta Difa a ƙasar Nijar. Baya ga wannan, muna masu gode wa Allah da ya bamu ikon haɗuwa a daidai wannan lokaci na buha a cikin wannan makaranta mai albarka ta Bukari ko local premier muna masu roƙon Allah yadda ya tara mu anan ya tara mu a gidan aljanna haka muna masu roƙon Allah ya sanya abin da zamu faɗa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba jiya da ikon Allah mun samu ganawa da ƴan uwa maza a cikin muhadara ta hayatus salaf wato rayuwar magabata rayuwar magabata ta kunshi rayuwar maza da mata sai dai saboda karancin lokaci mafi yawan bayanan jiya sun fi takaituwa da maza tare da cewa sun shafi matan gaba daya dan doka ta musulunci yadda take shafan maza a mafi yawan lokaci haka take shafan iyaye mata a cikin wannan lokaci mai albarka a cikin wannan makaranta maudu'in da ƴan uwa musulmai suka gabatar gare ni cewa za a yi magana a kansa shine magana akan mawqifun nisa fi tarbiyya wato matsayar mata a cikin tarbiyya sai dai na sanya wa maudu'in suna da cewa iyaye mata ku kiyaye amanar Allah dalili shine haihuwa da Allah yake bamu na ƴaƴa maza da mata amana ne miji da yake auren ki amana ne matar da ka aura amana ne zamantakewa gaba ɗaya na aure daga farko har ƙarshe amana ne ƴar uwarki da zaki kula da ita amana ne ɗanta amana ne ƴaƴanki amana ne ƴan uwan miji da ke rayuwa a gidanku duka amana ne in kin kiyaye waɗannan amanoni cikin sauki gobe kiyama Allah zai baki aljanna idan kin saba waɗannan amanoni cikin sauki Allah yakan yi fushi da mutum ya kai shi zuwa ga azaba kula ga wannan akwai buƙatar mu riƙa tunatar da juna akan wannan amana da Allah ya bamu saboda wasa da ita halaka ne kiyaye ta hanyar tsira ne Allah ya sa mu wanye lafiya a takaitan takaitawa don kokarin gabatar da muhadara akan wannan maudu'i din muna iya bin matakai kamar haka na farko al-muqaddima na biyu da ikon Allah sai mu magana akan at-tarbiya qabla az-zawaj na uku da ikon Allah sai mu yi magana akan durusu tarbiya min qasas as-salihin na hudu da ikon Allah sai mu yi magana akan at-tarbiyatul awlad fil islam na biyar da ikon Allah mu magana akan al-makhraj wal khatima Allah shi mana jagoranci na farko gabatarwa bil hakika kamar yadda na ambata wannan ba shine karo na farko na shiga kasar Niger ba abadin amsa gayyata na ƴan uwa musulmai wannan yasa akwai ababe da na sani da ke iya gudana a nan wurin na san ababe da dama na alkhairi da ke gudana da maza da mata musulmai a wannan kafa sannan kuma na san wasu daga cikin ababe na kurakure da ke faruwa musamman a ɓangaren tarbiyya Bahaushe ya ce kowane mutum tare yake bai cika goma ba hadithi hasan daga siyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam na cewa kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun dukkan ƴan adam masu kuskure ne mafi ya alkhairi a cikin su su ne masu tuba Allah ya sa mu a cikin masu tuba ina da aminai da dama da kuma abokanan karatu shekaru da dama waɗanda suke haifafun ƙasar Niger ne da wannan na iya sanin wasu ababe da ke gudana baya ga wannan da kuma alaka ta da sauran ƴan uwa masu karantar da ku a wannan gari irin Sheikh Mustafa bin Abi Bakar hafizahullahu ta'ala da Sheikh Muhammad Salis bin Abi Bakar hafizahullahu ta'ala wannan ya taimaka nakan iya sanin abu ɗaya biyu da ke da alaka da rayuwar musulmai a cikin wannan gari da mafi yawa mun sani cewa kasashe da Faransa ta rene su akan samu kasashe ne mafiya yawa babu kokonto masu tsananin bin doka musulmi na kwarai ana buƙatar sa da bin doka mashigar dokar ba ta ci karo da dokar Allah ba wannan da hakika yabo ne mutanen da suke rayuwa cikin irin waɗannan ƙasashe suna da ƙoƙari wajen kiyaye doka na biyu akan same su da nakasu halanta ɓangaren da ba a cika damuwa da tarbiyya sosai ba sai dai mun gode Allah a cikin wannan shekaru da sunna ke samun karɓuwa a irin wannan ƙasa ga duk wanda ya zo da ikon Allah zai gode wa Allah cikin irin takaddum da ake samu wato cigaba kenan babu kokonto akwai cigaba wanda yake mai girman gaske haihuwa da Allah yake bawa maza yake bawa mata amana ne ko da kuskure ya faru an ɗora mu akan tarbiyya ta kuskure ko yawan kallace-kallace a TV ko jin rediyo ko kallon stations da muke kallo na kasashen turawa ya sa ƴaƴanmu da jikoki da kanne da matan da muke aure ko mazan da suke auren mu sun hau kan kuskure, to wajibi ne mu riƙa tunatar da juna don mu gyara wannan kuskure din. Qur'ani ya karantar da mu, kuma ba karantarwa kaɗai ba, ya wajabta mana kiyaye amanar Allah da kiyaye amanar manzon Allah da kuma kiyaye amanonin da Allah ya bamu. Malaman musulunci daga cikin masu tafsirin Qur'ani suka ce ƴaƴa da ake bamu maza da mata amana ne. Allah ya mana umarni da kiyaye waɗannan amanoni da yin taka tsantsan cikin rike su a cikin Qur'ani suratul Anfal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
جزاكم الله خيرا. الله يسأل يا أيها الذين آمنوا يا كجر دوك إيماني لا تخونوا الله والرسول كركها إنت الله كما كدكها إنت منزل الله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حركوا كي متاكين لكوكي خائنتا أمانو ننكو الهالي كنصني. جمهور نما لمن تفسيري رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم حدقت كن صحبي سكتي أمانو ندى الله يكي نفي أنا ورنشيني حيه واديكي بامو نأيا مزاد ماتا إذا مكبر آئم سنع أيكة أبند سكيسو suna ɓata lokaci wajen kallon ƙwallon ƙafa, suna ɓata lokaci wajen kallace-kallace a TV wanda wanne yake rusa tarbiyya ta addinin musulunci. To babu kokonto, mun ci amanar Allah, mun ci amanar manzon Allah, sannan mun ci amanar da Allah ya bamu. Sai ce wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna, ku sani amwalukum dukiyoyinku wa auladukum da ƴaƴanku fitna, jarrabawa ne. Maza da Allah ya bayar, mata da Allah ya bayar a matsayin ƴaƴa gare mu, fitina ce, jarrabawa ne. Wa anna Allaha indahu ajrun azim, lalle a wurin Allah ake samun lada wanda yake mai girma. A wannan aya muke fahimta cewa idan Allah ya bawa dan adam dukiya, jarraba shi yayi, musifa ne. Idan ya kwace dukiya, fitina ne. Idan Allah ya bawa mutum ƴaƴa, fitina ne. Idan ya hana shi ƴaƴa, fitina ne. Wani an hana shi ƴaƴa, in bai yi taka zanzan ba sai ya ɓata imaninsa. Wata bata samu haihuwa ba, in ba Allah kare ta ba sai ta ɓata imaninta wajen shiga wajen ƴan sihiri da matsafa da makamantansu. Wasu kuma idan Allah ya ba su ƴaƴan maimakon su bi Allah, wannan shi zai taimaka su saɓa wa Allah. Wasu kuma da Allah ya nufe su da alkhairi, idan an musu baiwa da haihuwa sai su bi Allah. Wasu kuma idan an hana su haihuwan sai su bi Allah. Kowa da irin yadda Allah yake tsara rayuwarsa a cikin maza da mata. Muhammad shahid a cikin waɗannan ayoyi shine cewa ƴaƴan da Allah ya bamu da muke haihuwa, gobe kiyama Allah zai tambaye mu akan haƙƙinsu. Mun musu tarbiyya ta musulunci ko mun bar su ababen da suke kallo a TV, suke gani a kan layi, suke karantawa a takaddu, suke kallo a filin ƙwallo, ko matasan da suke mu'amala da su sun ba su tarbiyyansu. Wajibi ne idan Allah mana baiwa da haihuwa, mu yi taka tsantsan da wannan haihuwa don amana ce Allah ya bamu. Idan mun musu tarbiyya, mun sa ido iyaka wajen sa ido, da ikon Allah mun yi nasara. Ko da ku sun bauɗe sun ƙi bin dokar Allah, matuƙar mu mun yi ƙoƙarin mu, gobe kiyama Allah ba zai tambaye mu ba. Amma kaddara kuma mace ba ta yi wa ƴaƴanta maza da mata tarbiyya ba, ta bar su suna aikata abin da suke buƙata, babu kokonto. Ko da ku sun samu shirya sun bi Allah, gobe kiyama ita sai Allah mata azaba. Duk da fa sun bi Allah sun shiga aljanna, akwai azaba a kanta don ba ta yi wannan tarbiyya din ba, Allah ne ba su tarbiyyar. A shike ne wanda yake bayyana mana yin kokarin mutum shine wajibi, amma shirya ta Allah ne. A ɓangaren tarbiyya babu kokonto. A lokacin da aka haifi yaro har zuwa ya kai shekara 10, lokacin da aka haifi yarinya har zuwa aurenta, idan mutum ya duba zai ga kashi 70 cikin 100 na haƙƙin tarbiyyantar da su yana kan wuyan wacce ta haife su ne. Saboda uba yana shagaltuwa imma da zuwa neman abin da zai ci, yana shagaltuwa imma da zuwa nemo abin da zai biya kuɗin makarantar su, yana shagaltuwa imma a ofis wajen aikin sa, yana shagaltuwa imma a kasuwa wajen neman abinci ko wani abu mai kama da haka. Wani tafiye-tafiye ma yake yi, zai wata guda bai samu dawowa gida ba, amma duk yadda aka yi uwa tana tare da su tun daga ɗaukan ciki har zuwa haihuwan abin da ke cikin cikin, har zuwa wannan ciki ya fara wayo, har zuwa wannan ciki ya fara rarrafe, har zuwa matakin da zai fara tafiya, har zuwa lokacin da zai shiga makaranta, duka wannan uwa ke mu'amala da shi dare da rana, cikin halin lafiya ko rashin lafiya, cikin farin ciki ko baƙin ciki. Kula ga wannan hadisi riwaya ta Imam al-Bukhari da Muslim, Allah shi gafarta musu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana wannan haƙƙi na mata da cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي دكا منكم كونا متن بيأتكم مكيايين من كيوني كما قلوا بك يا ما الله دي تنبيش كيوان دي باشي مجدا تيمي كيوني بإيالانسا wajen nemo musu halal na abin da za su ci, abin da za su sha, abin da za su tufata da shi, abin da za su ɗauka a matsayin magani, wajibi ne akan su yi wannan tare kuma da ƙoƙarin yin taujihi zuwa gare su, yana fiskantar da su zuwa ga inda shari'ar musulunci ke bukata a fiskanta. Ba nan kadai ba, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mace kuma mai kiwo ne a gidan mijinta, makiyayiya ce a gidan mijinta, wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha, kuma gobe kiyama ita abin tambaya ne akan kiwon da Allah ya bata. Me ke shiga gidan, Allah zai tambaye ta. Me ke fita a gidan, Allah zai tambaye ta. Me yara suke kallo a gidan, Allah zai tambaye ta. Me yara suke fada a gidan, Allah zai tambaye ta. Me yara suke aikatawa a gidan, Allah zai tambaye ta. Su wane ne suke shigowa gidan mai gida bai nan, Allah zai tambaye ta. Da yaushe ake ba da lokaci yara su fita, duk Allah zai tambaye ta. In tai alkhairi gobe kiyama za ta tsira, in ba tai alkhairi ba gobe kiyama ita abun azabtarwa ne a wuta. Kula ga wannan mace, Allah ya bata kiwon gida, gida ita ce makaranta da aka ba wa mace ta kula da ita. Da wannan malamai ke cewa man li bi tarbiyatin nisa'i fa innaha fi dawri zalika akhbaruko al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'aban tayyiban a'raq. Ita mace makaranta ce idan ka tanadi wacce ta dace ta zama makaranta a gidanka. Mata da ikon Allah, dukkan gudumawar da za a ba wa namiji a rayuwa ko za a ba wa mace a rayuwa tun daga haihuwa har zuwa gabar aure, kashi 70 cikin 100 yana kan wuyan iyaye mata ne. Hatta abin da ke shiga cikin gida gobe kiyama mace abin tambaya ne a kai, abin da ke fita a gida mace abin tambaya ne a kai. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa cikin riwaya ta Muslim rahmatullahi alaihi, cikin karkashin amanar da Allah ya ba wa mace na kiwon gida, sai yake cewa wa Allah ta'adana fi baitihi illa bi idnihi. Yana daga cikin haƙƙin abin da shari'a ta ɗora wa mace shine ba za ta ba da izini ga wani mutum ya shiga gida ba in mai gidan bai nan sai da izinin sa, sai dai ga wanda shari'a ta amince da cewa kai tsaye suna shiga gida, kamar babanta, kamar wanta da yake shakiki ko li ummi ko li abi, kamar kaninta ko wani abu mai kama da haka. Amma wanda yake koma bayan wannan, shari'a ba ta bata da ba har kawai ta ce wani shigo har cikin gida ba, jama'a shiga gidan har tsakiyan gida, har a kawo ruwa ya sha, har a kunna TV ya yi kallo, ya kalli TV ya kalli abin da ma ba TV ba gaba daya. Bin hakika duka wannan matsala ne da cewa wajibi sai iyaye mata sun kiyaye. Matukar ba mu yi tarbiyya yadda ya dace ba gobe kiyama Allah zai azabtar da mu, Allah shi kare mu daga wannan azaba. Wannan ya kawo mu a gaggauce gaba na biyu na magana, shine magana akan at-tarbiyya qabla az-zawaj, tarbiyya gabanin aure. mafiya yawa kuskure da muke yi shine mukan samu matsala a wajen tarbiyya tun gabanin yin aure. Mafiya yawa ana matsala ke aukuwa, tarbiyya na lalacewa tun gabanin yin aure ba tare da mun sani ba. Mace idan ta tashi aure a ka'idar shari'ar musulunci babu abun da za ta duba sai dai addinin wanda zai aure ta da kuma halinsa. Asali ba da mota ba ne wani ofis yake aiki, idan ta ce za ta duba kawai girman ofis ɗinsa ne kadai za ta aure shi, to ta jefa kanta cikin halaka, ta jefa ƴaƴan da za ta haifa cikin halaka. Idan tana duba kawai dukiyar miji ne me ya mallaka, menene ya ɓoye a banki, nawa ne gidajensa yawansu, matuƙar ba ta duba addininsa ba, ta jefa kanta cikin halaka. Matuƙar mace idan ta tashi aure tana duba kawai sarautar miji ne ko kuma girman kujera da yake hawa ake girmama shi, ba ta duba addininsa ba sai ta aure shi, ta jefa kanta halaka, ta jefa ƴaƴan da za ta haifa da jikokinta da ikon Allah cikin halaka da lalacewa da asara. A duk inda mace ta aure mutumin da shari'a ba ta amince ta aure shi ba, sai ta aure shi kar ta yi tsammanin cewa cikin sauƙi za ta samu tarbiyya. Sai dai in ta yi ba ta da ilimi a lokacin, wataƙila in ta tuba zuwa ga Allah, Allah zai mata gyara don gaba saboda kyan niyyarta. Amma matuƙar ba ta yi auren ba za ta yi ne, ko kuma matuƙar ba ta auren da ita ba, yanzu za ta auren da ita, sai ta ƙi kula da addinin mai aurenta, sai ta duba dukiyarsa ko matsayinsa a cikin al'umma, ko girman kujera da ya hau, ko yawan kadara da ya mallaka, ko kuma kyan halittarsa kadai, sai ta ɗauki ita ta miƙa zuwa gare shi, ta jefa ita halaka. In uba ne ya yi wannan, ya jefa ita halaka. Kula ga wannan babban abun da ake dubawa namiji idan ya zo aure. A nan auren wanda za ki aura shi ne gaɓar farko na tarbiyya a musulunci. Wannan da kike farawa daga tarbiyyar kanki, tarbiyyar ƴaƴan da za ki haifa, tarbiyyar jikokin da za ta haifa ƴatta ki. Haka idan ƴa za ki aurar, duba addini da halin miji shi ne gaɓa na farko na tarbiyyar jikokinki da ikon Allah da ƴarki za ta haifa. Wannan ne gaba na farko na tarbiyyar ƴarki da ikon Allah bayan ta yi aure. Ba zai taɓa yiwuwa a samu miji na ƙwarai mace ta banza ba a ce za a samu zuriya tsayyiba. Haka kuma zai wahala a samu mace ta banza miji na ƙwarai a ce za a samu zuriya tsayyiba. Matuƙar ana buƙatar zuriya tsayyiba. In miji ya zama salihi, mace ma ta zama saliha. Idan miji ya zama khabisi, mace ta zama khabisa. Amma matuƙar an gama mai kyau da mai muni a cikin mafiya yawan hali ba a cika samun alkhairi ba sai sharri. Don maza na ƙware abun aurarwa ne ga mata na ƙware, mata na ƙware abun aurarwa ne zuwa ga maza na ƙware.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
نعم الله يتي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ما تانا بنزا أبو أولر واني جمزا نبنزا حتى مزا نبنزا أبو أولر واني كو أبو أوراني جما تانا بنزا. فلو والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Mata na banza abun aura ne ga maza na banza, maza na banza a mata na ƙware abun aura ne ga maza na ƙware, haka kuma maza na ƙware abun aura ne ga mata na ƙware. A duk inda aka samu namiji na ƙware mace ta banza, matsala ta auku. Idan aka samu mace ta ƙware namiji na banza, matsala ta auku. Kula ga wannan, matukar muna buƙatar tarbiyya, to mu riƙa duba suwa suke auren ƴaƴanmu mata. Duk inda duniya ta yaudare mu, wallahi al'azim, muka ba da mace ba don addinin miji ba, to matsala ta auku a cikin al'umma. Za ta je watakila bayan shekara ɗaya ko biyu ko uku daga ta samu juna ta haihu sai kore ta, ta dawo ga banki a cikin ƙasƙanci da walaƙanci. kuma idan zai sake ta ma yayin shikan walakanci yayin koran walakanci ba ga gare ta kadai ba har ga iyayen da fayaci mutuncin su amma in namiji na kwarai ne ko rabuwa zai da mace yana rabuwa zai ta cikin mutunci ne gargashin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin iyaye masu aurar da ƴaƴan su tare da bayyana mana cewa hakikatan gabar tarbiyya na faruwa ne daga daidai lokacin da za a yi aure idan aka kauce wa hanyar auren to matsala mai girma ta auku a cikin hadisi riwaya na Imam At-Tirmidhi Allah shi gafarta masa hadisi da yake hasan yace idza atakum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan yazo muku wanda kuka yadda da addininsa da halinsa ababe biyu ne na farko da wani addini yana neman ilimi yana sallah yana zakka yana azumi duk abin da shari'a ta ce ayi na ibadu yana yi wa khuluquhu kuma iya da hali na gari mutum ne mai kunya mutum ne mai gaskiya mutum ne mai rukun amana mutum ne mai adalci mutum ne mai mu'amalantar mutane da ɗabi'u wanda suke masu kyau ga addini ya tabbata wajen biyayya ga Allah cikin halayensa da ƴan uwansa musulmai abokaransa yayinsa kannansa malamansa ɗalibansa mutum ne mai kwatanta ɗabi'u na gari manzon Allah ya ce to ku yi gaggawan aurar masa ya ce fa a wurin malaman nahawu na amfani da tartibi bayan tartibi kuma da kuma gaggauta al'amari ku aurar masa da gaggawa matuƙar iya da addini iya da hali na gari yace in ba haka ba kuma zai kasance fitnatun fil ardi wa fasadun kabir matuƙar ba ku bashi ba za a samu fitina a cikin al'umma kuma za a samu fasadi wanda yake mai girma wannan yake bayyana mana iyaye mata su daina yadda adon duniya ko kuma yawan takaddu kawai da aka samu na certificate namiji ko girman kujera da yake kai ya zama shine dalilin da yasa kika ce yarki ta aure shi ba laifi bane dan Allah ba shi kudi ba laifi bane dan Allah ba shi mulki ba laifi bane dan Allah ba shi takaddu na ilimi ko da fara zamani ne duka wannan alkhairi ne amma alkhairin bai tabbatuwa sai dai kuma in ya zama mutum ne mai tsoron Allah dukkan wata ni'ima ta duniya tana zama mai amfani ne ga mai addini wanda bai da addini ba ta da amfani gare shi don haka ba laifi bane dan an sami mai addini mai kudi mai mulki wannan daidai ne amma duk abin da za a rasa a cikin miji a rasa amma kar a kuskura a rasa addini duk mijin da bai da addini in ke kika aure shi sai kin yi da na sani in ƴarki kika bashi sai kin yi da na sani babu kokonto a matsayin ki na musulma taliba kin san menene siffofin musulmi na kwarai kin san menene irin siffar kayan musulmi na kwarai kin san menene mu'amala na musulmi na kwarai to wanda yake neman ƙarki iya da waɗannan halaye ko bai da shi idan yana da halayen ki yi gaggawan kwadaitar da ita da cewa ta aure shi in ke yake nema ki yi gaggawan aurensa matukar mutum ne mai addini kuma mai ɗabi'u na kwarai amma duk abin da ya samu na ni'imar duniya in babu addini matukar an aure shi sai an yi da na sani a nan duniya in ma ba a yi a duniya ba to za a yi a lahira wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
نعم الله يتوى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الظالم أنا هو لن يرى وكان لم يجي كومة دك وان دي يجارا جي يريك مجن دزي أورا تريك مجن دزي أورا كو مجي يريك ما تد دزي أورا بعدو الديني با أكوي رانا دمتن زي كاما يتصي تيزا yana da na sani yana kuka kuma wannan ba zai amfane shi ba shine ranar kiyama kula da wannan matukar zamu yi magana akan tarbiyya wallahi alazim a kodin shi mu rika farawa da tun gabannin aure daga nan ake fara tarbiyya matukar ba a samu compatibility ba dacewa tsakanin miji da mata wajen tarayyar su da addini wajen tarayyar su da dabi'u na kwarai to in ma da gaggawa auren ya lalace in ma ai ta zaman hakuri tarbiyyar ƴaƴa na lalacewa ɗaya na jan su zuwa gaban Allah, ɗaya na hana bin Allah din. A zauna a cikin kunci a rayuwa babu dadi. Ni ina son addini, ba ta son addini. Ko tana son addini, shi baya son addini. To anan sai matsala mai girma ta auku. Don haka kullum za a yi magana akan tarbiyya, ana farawa tun magabannin ai aure ne. Sai a duba mutum mai addini, sai a aure shi. Ba kuma kawai da zaɓe ba, a'a, tarbiyya na farawa gabanin ƙyarki ta yi aure, ki ta roƙa mata Allah. Allah ya kawo mata miji mai addini da ɗabi'u na ƙwarai. Gabanin ɗanki ya yi aure, ki ta masa addu'a, Allah ya kawo mace mai addini da kuma ɗabi'u na ƙwarai. Haka gabanin ɗanka ko ƴarka ta yi aure, ka yi ta musu irin waɗannan addu'o'i da. Sannan ke kanki gabanin ki aure, ki ta roƙon Allah ya baki miji mai addini da ɗabi'u. Haka kai gabanin ka yi aure, kai ta roƙon Allah ya baka mace mai addini da ɗabi'u. Bayan kuma an riga an yi auren, ki ta roƙon Allah, Allah ya gyara kurakuran mijinki. Allah ya sa ya zama mutum mai ɗabi'a na ƙwarai da kuma addini. Haka bayan ka yi aure, kai ta roƙon Allah, kurakuran matarka Allah ya gyara, ya mai da ita salihar mace, ya kuma ba ta ikon nuna ɗabi'u na ƙwarai zuwa gare ka da kuma sauran al'umma da ake rayuwa da su. Wannan ita ce siffar mutanen da Allah ya musu alƙawarin zai musu rahama. Su suke roƙon Allah a kodayaushe, dare da rana, Allah ya ba su ababen aure masu ɗabi'u na ƙwarai. Mu duba ƙarshen suratul Furqan a ranma.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
نعم الله يكاو صفوفين باين دي مسرحما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. باين مي رحمة يمشون على الأرض هونا سنة فيها أباين قصاتكين سوكي باب الفهري باب إساء. وإذا خاطبهم الجاهلون إذن جاهلي سكا مسلم قنا قالوا سلاما اختي زمن الله فيها لأن الله يكاو الصفو في مباين دي مسرحبا وان دن نيدك بام إذا مشقى الجنة بصيدي رحمر الله يتكيم باب دن أدم أدونيا dai isa aikin sai kai shi aljanna sai rahamar Allah ne mai kai shi dan manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wa sallam yana faracin hadisi riwaya na Imam al-Bukhari da Muslim Allah shi gafarta musu da cewa saddidu wa qaribu wa alamu annakum lan yanju ahadun minkum bi amalihi qalu walau anta ya rasulullah qala walau ana illa an yataghammada min Allah bi rahmatin minhu wa fadlin in an ce ku daidaita ku daidaita in ba za ku iyaka ba ku rika kusantan daidaita don ku sani babu wanda zai tsira gobe kiyama don aikinsa aka ce ko kai ya rasulullahi ya ce ko ni sai dai rahamar Allah ta kai ni aljanna idan manzon Allah da kansa ya ce aikinsa ba zai kai shi aljanna ba ni da ke ba a maganarmu da Allah ya kawo siffofin bayin da zai musu rahama sai ya ce wallazina yaquluna rabbana hab lana su ne masu cewa ya wanda ka halicce mu habulana ka bamu min azwajina daga matanmu da na aure in mata ne kuma daga mazanmu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayh yake min azwajina anan ba iya nufin maza bane har mata sun shiga ciki mace da ce ba ni mijin aure in namiji ne yake ba ni matar aure in garki ne Allah ya bata na kwarai in danki ne Allah ya bashi na kwarai min azwajina don kalmar azwaj jami'in maza da mata ne asalin larabci fusha namiji zaujin ne mace zaujin ne duka malaman raba gado ne da suka zo al'amari akan raba gado sai fara rikitar da su in an sa zaujin namiji zaujin mace ba a gane an ana raba gado sai suka fara sa zaujin namiji zaujatun mace suna gane wannan ta marbuta a ƙarshen mace don su bambance da miji da mace amma asalin larabci miji mace kowanne zaujin ne don haka Allah ka ba mu min azwajina wa zurriyatina da kuma zuriyarmu wato ƴaƴan da za mu haifa da jikokinmu da jikokin ƴaƴanmu da jikokin jikokinmu duk ya shiga wa zurriyatina qurrata a'yunin ka ba mu mutane masu farin jini mutane masu ɗabi'u na ƙwarai mutanen da daga an ji sunansu sha'awa ake a gansu akwai mutane da yanda baki taba ganin su ba, kawai wa'azin su kike ji, amma Allah Allah kike shigan su. Wannan yana iya faruwa, shine qurrata ayunin, kaji mutum baka ma ganshi ba, kana ta begen Allah ya saka ganshi wata rana. Ba nan kadai ba, waj'alna lil muttaqina imama, Allah ka sanya mu a cikin masu tsoranka, masu takawa, mu da ƴaƴanmu da matanmu da mazanmu da jikokinmu, mu zama jagorori ne na masu tsoron Allah, mu ne shuwagabannin masu tsoron Allah din gaba daya. Wannan yake bayyana mana asalin tarbiyya a musulunci. Idan za mu magana akan nauyi da Allah ya ɗora muku ku iyaye mata, gabanin ku yi aure da ke ku fara sauke wannan tarbiyya da, saboda in an yi kuskure wajen aure to matsala na aukuwa. Wannan yasa matsalan farko take aukuwa, yawan shikan aure yayi yawa musamman a Najeriya, ban san a nan Nijar ba. A Nijar ba a shikan aure? Malam da yawa? Me yake kai mu ga wannan irin waɗannan matsaloli su suke aukuwa? A Najeriya na san shikan aure yana yawa. Akwai wanda ya sake mace, dalili shine karatu, yawan karatun Qur'anin ta yayi yawa. Kullun ya dawo gida yake karatu yake samu take yi. In ya fita ya dawo karatun Qur'ani, ko tana yi ko ta kunna kaset, yace yadda ka san mayya kullun karatun Qur'ani. Ka duba lalacewa, wai ana aibata mace dan karatun Qur'ani maimakon a yaba ta. Ita kuma tace duk ran da ya dawo abin da yake bukata za ta masa. Idan abinci yake so za ta kawo masa, in abin sha ne sai ta gama masa komai, sai ya zama babu abin da yake bukata tare da ita, da ikon Allah sai ta kara kulle karkasar din Qur'ani ko tana karanta. Shi kuma yace duk karatun ta a gidan ubanta bai ishe ta ba, sai ta zo gidansa ta dame shi da karatu. Shi karatun ya dame shi baya so, saboda wannan a cikin takardar shika ma sai yace ya sake ta, saboda ta damu gidansa da karatun Qur'ani da kuma yawan kulle karatun Qur'ani. Kin ga wani sai so dukiya ya dace a masa ruqiya ko ai ina ji to ai ba bukatar ruqiya, shi kansa aljannin ne ina ji. In an yi ruqiya sai dai akai shi, amma shi kansa ai ya garke zama aljannin. In ba lalacewa ba, an dauki mata da ta haddace Qur'ani, hadda mai kyau an ba da ita zuwa ga wanda baya so jikatun Qur'ani. Me dalili? Saboda ya mallaki duniya, ba dole al'amari ya lalace ba, fitna dole ta auku, kuma fasadi dole ya auku. Kula ga wannan, sai mu rika kiyayewa. Magabata na ƙwarai suna da taka tsantsan da shika. Shiha zai dace ga magabata da dama, shikan yana iya aukuwa cikin su dan manzon Allah ma yayi sallallahu alaihi wasallam, amma suna kiyayewa sai inda abun ya fi ƙarfin su, har ya zama zai cutar da addinin su. In mun ga magabata sun yi shika, to addinin su ne zai cutu. Mu kuma a yau an samu wanda addinin gyaruwa zai yi, ya sake mace dan addinin sa ya bace. Wanda yake a gidansa karatun Qur'ani ya yi yawa, to ai dole a ce matsala ta auku gare shi. Wajibi ne mu yi takarantsan da wannan al'amari. Wannan shi zai taimake mu a duniyance da a lahirance. Allah shi sa mu wanye lafiya. Ina mai addu'a, idan za mu ƙara aure, Allah ya ba mu mata na ƙwarai tare da ku. Allah ya ba ku maza na ƙwarai wanda ba su yi aure ba. Matan da ke da maza, Allah ya gyara kurakuran mazansu. Mazan da ke da mata, Allah ya gyara kurakuran matansu. Allah ya ba mu ƴaƴa na ƙwarai, ya ba mu jikoki na ƙwarai, da mu da abin da muka haifa da kuma wanda za mu haifa nan gaba insha Allah. Allah ya tara mu a cikin aljanna gobe kiyama gaba daya. A gaggauce, wanne kai mu gaba ta uku, darussa da tarbiyya a cikin kissosin salihan bayi. Ga wata magana mai tsada kwaya ɗaya da salaf rahimahumullah suke yi na gabatanmu na ƙwarai, suna cewa khalfa kulli mar'atin, khalfa kulli rajulin mar'atun qa'imatun. Muji wannan magana, khalfa kulli rajulin mar'atun qa'imatun, bayan duk wani mutum da aka ce ya zama mutum a duniya, mutum a bangaren ilimi da ake cewa kai wani babban malami ne, ko kuma ya zama mutum a bangaren haddan Qur'ani, a kai wani akwai tilawan Qur'ani, ko ya zama mutum a bangaren mulki, kai wani akwai adalci, ko ya zama mutum a bangaren karatu na zamani, ya kai matsayin professor, ko ya zama mutum a bangaren gwagwarmaya, babban mujahidi ne. Suka ce babu kokonto, akwai mace a bayansa da ta taimake shi ya zama wannan abu. Na farko, ko ba a je ko ina ba, duk namiji a duniya da yake rayuwa a yanzu ya haife shi mace, inda ba ta haife shi ma ina zai zo duniyan, balle zama abin da ya zama. In kin ce kai wani ina jin daɗin wa'adinsa, mace ne ta haife shi, ta goye cikinsa har ta shayar da shi har ta yaye shi kuma tana masa wanka tana kora shi makaranta ko kuma za a kai shi karatu tana kaunarsa ba ta san rabuwa da shi take Allah ya kiyaye hanya Allah ya bada ilimi mai amfani don haka duk wanda ya dawo mutum a duniya akwai mace a bayansa da ta taimaka ya zama abin da ya zama ba dan tsayawarta ba dama babu shi balle yayi abin da yayi tsayuwarta da juriyarta na daukan cikinsa na hakurin zama da miji na kokarin shanye bakin cikin zaman gidan miji na kokarin shanye talaucin zaman gidan miji bacin rai dare da rana ta yi ta hakuri har ta samu cikinsa ta haife shi ta tarbiyyantar da shi har ya zama abin da ya zama da ikon Allah wanda ba nan dai haka ba da hakan bai auku ba don haka mu san cewa duk namiji da za a yabo a kansa a duniya akwai matar ta haife shi a yanzu da muke magana Adam alaihi salam kadai ne aka halice shi daga tabo bayan nan duk namiji a duniya babu kokonto sai an samu mata da shi sai dai a samu ma dan da bayi da uba amma kuma ba bayi da uwa ba ko da ne da ake cewa dan shege da aka haife shi babu aure dole akwai matar ta haife shi koda ku aka ce ba a yi da ubansa ba kuma koda wanda aka jingina gare shi yace ba nasa bane haka kuma bayan Adam da aka yi shi babu uwa babu uba ai mun san Isa alaihi salam iya da uwa amma bai da uba kuma ba zata yi ba haka Allah ya hukunta ta haife shi har ma saboda damuwa za ta yi ba miji yake cewa ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ina ma da na mutu gabanin wannan wuni da aka ce ga ciki a jikina inji Maryam na zama mantaccen abu abun mantawa don haka duk wani namiji a duniya akwai mace a bayansa da ta taimake shi shi yasa tarbiyyar ka bata cika tarbiyya ta bata cika sai an kira uwar da ta haife ni ko uwar da ta haife ka haka ke kanki sai an kira uwar da ta haife ki wannan kuma ya ƙara bayyana mana hatta a babin tarbiyya ko a babin haƙƙi ga ɗa ko ɗa haƙƙin uwa sanda aka kira sau uku a cikin hadisin Muslim aka kira haƙƙin uba sau ɗaya me dalili saboda lalle duk wanda ya zama mutum a duniya namiji ne ko mace ya zama jarumi ko mai ilimi ko kuma ya kai kowane matsayi da ya kai a ɗaga shi a jinjina duniya ta kalla ta yi sha'awarsa ko ta ce jarumi ne akwai mace a bayansa muna shi wasu irin bayan Allah maza da mata da suka samu wasu tarbiyya masu kyau da yake zama kalubale gare ku iyaye mata idan kin haihu to kalubale ne gare ki haka yarki take a yanzu ko haka danki yake a yanzu kawai sunan wannan kalubale idan ko baki aure ba ke yanzu haka kike to kaddara ba haka kike ba to sai yaya za a yi ki samu masu irin wannan sifofi a nan gaba a rayuwarki a bada misali a gaggauce ga wasu kissosi a takaitan takaitawa da ke nuna mana mazan da suka kai maza wanda mata suka taimaka suka zama haka sai mu auna da yayin da muke haihuwa yanzu da kuma rayuwar wasu mata da suka kai mata sai mu duba a yanzu haka kuke iyaye mata haka kuke tarbiyantar da yayanku mata in ba haka bane sai a gyara don gaba lokaci bai kure ba kissa ta farko an samu wani bawan Allah da yake tafiya a cikin jeji yunwa ta ishe shi iyakar isa ta kusa ta halakar da shi shine famani turfi makhmasatin kina wanda saboda yunwa yana dabde halaka kawai sai ya ga lambu na ƴaƴan itatuwa lafiyayyu me da ta yayi sai ya shiga cikin lambu ya cika cikin sa ko sai ya shiga cikin lambu ya samu ƴaƴan itatuwa ya ci ya koshi san da ya gama koshi sai ya ce kai ina ga nayi zalunci me dalili yake shari'a ta bashi dama ne na idan yana jin yunwa idan ya samu abinci ya ci gwargwadon koran yunwa to ai shi yanzu yayi cin koshi ne wanda Bahaushe ke cewa cin mugunta mutum ya ce har ya koshi wai dan kada ya bari wani ma ya ci ya yi ta durawa a cikinsa sai ya ji kamar ya yi cin mugunta ne sai ya ce to ai ba zai iya tafiya ba alal aƙalli gari tsaya ya nemi izinin mai wannan gona ɗin idan ya bashi izini ko kuma ya yafe masa zance to da ikon Allah sai ya wuce ya nemi mai wannan lambu ɗin ya zo yake masa ga abin da ya faru na zo ina tafiya ina jin yunwa kamar zan halaka na iso lambunka na ga yan itatuwa na shiga ciki na ci maimakon na cika ɗan sai na ci da yawa bayan na koshi sai na yi zaton kamar na zalunce ka don na ci da yawa ina nema ka yafe mini mai lambun ya ce zan yafe maka amma da sharadi ɗaya ya ce me sharadin ya ce ina da wata 'yata da ta samu na ƙasa a rayuwarta
ko kuma ta samu wata jarrabawa a rayuwarta ina bukatan ka aure ta yace yayi sifa da rake uban nata mai lamun kenan yace na farko makahuwa ce na biyu kurma ce bi ma'anan makaho wanda ido bai gani kurma kunnan sa baya ji na uku bebiya ce ba ta iya magana na hudu kuturwa ce hannunta babu yatsu na biyar gurguwa ce kafafuwanta a harda suke yanzu a matsayin namiji wannan namiji da za a ba shi wannan matar ce zo ka aura ya aura zai yi wahala kun fi ni sani dai amma ta ustadai zai wahala a samu wanda zai ci jarrabawa da yanzu dai ga aran ma na a gefe sai ya ja ayoyi sai a ce to ga wata mai tsoron Allah nan haka ta samu jarraba za ka aure ta amma ubanta ya ce duk da wannan jarraba da take da shi mai tsoron Allah ce iyakar tsoron Allah duk inda za a yi wa mata shaida na kwarai a duniya ta kai wannan bawan Allah sai ya ce wa shi wanda ya ci abinci a lambu in ka aure ta ka raba ni da ita da ikon Allah na yafe maka abin da ka cin nan a lambu na inda a yanzu ne sai mutum ya ce a'a gwai ba bakwai na ci bari ni in suyin biya ka ba ruwa na wallahi kawai ka zo ka samu wata na kashi ya ka bani sai ce gare je so yanzu zai fara fice hunsa sai ce to ai gare in suyo sai in mai maka da gurbin wancan wannan bawan Allah ta kece in dai akan wannan za ka yafe min kuskuren da na yin nan na cin abincin lambunka har na koshi na amince saboda damuwa ta Allah ya yafe min kuskure na gabanin mu je ko ina waye wannan bawan Allah da ya ci abinci a lambu tarbiya haka uwa wace ce ta haife shi uwa har ya amince da wannan yau danki zai samu wannan jarba ya amince ko dana zai samu ya amince mu duba girman magana da makahuwa kurma ce bebiya ce kuturwa ce kuma gurguwa ce me ke faruwa a daidai wannan lokaci da ikon Allah take sai ce ya amince sai ubanta ya ce to na dauka maka nauyin sadaki ni zan biya maka ku yi auren uban da yi wannan magana wace ce ta haife shi ya zama haka mace sannan hikimar da yanzu a magana za ta fito a gaba in ta fito kuma ki gane wace ce ta masa wannan tarbiya mace a daidai lokacin sai uban ya ce bari in je in turo ta in ka ganta za ta wuce idan ta maka sai a daura auren ya ce ai na amince ba sai ka turo ta ba sai yana da kifa ganta sai uban ya shiga gida sai ya sa ta fito sai ta wuce ta gaban su haka iya zaune da ya kalli mace ta wuce bai dauka ita bace me dalili saboda wannan ta wulga ya daga ido ya kalle da sai ya kawar da kansa yace kuma a lokacin da ya kawar da kai gane ba ita bace zuciya take ga masa duk duniya bai taba ga mace mai kyan wannan ba duk duniya bai taba gani ba sai ta ba ita bace wannan sai kawar da kansa astaghfirullah yana jiran ita ta zo ta sai kuma uban ya zo a bayan sa sai ce ka ganta sai ce na dai ga wata ta wuce sai dai ba wata din bane uban ya ce to ai ita ce yace wannan da na gani yace eh ita ce yace babbar magana yace wannan ai ban taba ga mai kenta ba a duniya yace ita nake gaya maka me ke faruwa a daidai lokacin uban yace abin da nake nufi da cewa makahuwa ce tunda idan ta yake a duniya bai taba ganin sabon Allah ba ana wasanin bi ma'anan makahuwa makahuwa ce daga sabon Allah idan ta ba mu taba sanin ranar da ya kalli sabon Allah ba to yau ko TV da ishe mu ba ko tafiya islamiyya abin da ake kallo hanya bai isa ba biyayya ga Allah ba mutum zai je shi masallaci zai je sallah ko makaranta karatu ne idan sa ke gari wata rasa yaran sa ya baci manne manne da ke kan hanya bai ishe mu kallon sabon Allah ba uban ta yace idan ta bai taba ganin sabon Allah ba tunda take a duniya ba musarrar da ta kalli sabon Allah ba yace maganan ce ma'anan kurma ne shine kunnan ta tunda take a duniya ba mu taba sanin ran da kunnan ta yi saurare sabon Allah ba me wannan ke isharar kullum tana gida tare da iyayenta sai kuma tafiya neman ilimi bayan nan babu inda take shiga a lokacin kuma zamanin gaba ɗayan sa zamani ne mai alkhairi da albarka ba irin zamani ne yanzu da musifu suka yi yawa a cikin sa ba da wani lokaci ba ka ma son jin sabon Allah kuskure sai sa ka ji wucewa kada za ka yi kai ba kama tashi a rediyo ba to wani ya kama ana kiɗa ko ana waƙe waƙen ma da ake wa musulunci izgilish ba kai ka kama a rediyon ba wani ne kama kuma dole ka ji ko dole ki ji uban yace abinda nake nufi da bebiya ce shine ba mu taba jin bakin ta ya furta sabon Allah ba a duniya ko irin wasan da yara suke tuntuna yarinya ba mu taba jin bakinta ya kira wani abu da ya saba wa musulunci ba. Abinda nake nufi da cewa kuturwa ce, uban yace ba mu taba sanin ran da hannunta ya saba sabon Allah ba, ba mu taba sanin rana dai a duniya da hannunta ya sabon Allah ba. Mace fata gaisa da ta hannunta ya saba jikin mijin da bai halta gare ta ba, laifin zira ne a musulunci. Hannun ke taba hannun mijin da bai halatta ba, shi yasa hadisi a Sahihul Jami yace wal yadan tazniyan, hannaye biyu suna yin zina, zinansu shine hannun mace taba jikin mijin da bai halatta gare ta ba, ko kuma hannun sai taba jikinta ko na ta taba nasa. Magana yace da nake nufi da cewa kurma kuturwa ce, gurguwa ce, yace ba mu taba sanin ranar da ta yi aiki da kafarta ta je sabon Allah ba, ko ta je ta kalli sabon Allah ko ta je ba mu taba sanin wannan ba a duniya. Don haka kurma ce daga sabon Allah, kuturwa ce daga sabon Allah, gurguwa ce daga sabon Allah, dabiya ce daga sabon Allah, sannan makahuwa ce daga sabon Allah. Wannan gabbaina ta gaba ɗaya ba sa komai a duniya sai biyayya zuwa ga Allah. Wala tasfu ma laysa laka bihi ilmun إن الصمع والبصر والفؤاد
ولا تقف ما ليس لك به علم إن الصمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
هاي بيأي يزوى قوانا آية بألله يتي ولا تقف ما ليس لك به علم كارك كسكورك فدع بل باك الإلمي قريشي إن الصمع للجي والبصر da gani, والفؤاد da zuciya, كل أولئك كان عنه مسؤولا. Duka wannan abun tambaya ne gobe kiyama. Gabban mu gaba ɗaya wajibi ne a musulunci sai mun kiyaye su. Ta kiyaye duk wannan gabbai din tsakaninki da Allah. Uba ne yake goyen ciki ko uwa? Na'am, uwa ce. Uba ke shayarwa ko uwa? Uba ke korawa makaranta ko uwa? Uba ne yake wuni da ƴaƴansu a gida ko uwa? Uwa. Shi yasa duk kokarin uba na tarbiya, idan dai uwar bata bada haɗin kai ba, tarbiyar ba ta yiwuwa. Duk kokarinsa, saboda uwar na zama da su fiye da kowa a duniya. A lokacin sai auri wannan matar, da ya aure ta da ikon Allah sai ta haihu. To ɗan da ta haifa shine Imamu Abu Hanifa rahimahullah. Wanne take uwar Imamu Abu Hanifa rahimahullah? Shine kissar auren babansa da mamarsa, ta yadda aka bi aka haife shi kenan. Amma mu duba irin baiwarsa a duniyar ilimi, bai ishe mu hujja ba a yanzu? Ya ishe mu hujja. Shine walbaladu tayyibu yakhruju nabatuhu,
walbaladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
جزاكم الله خيرا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. قري وانديك الطيب ميدادي صالح مين قرتا ينا فتد آئيتا توانسا الرنسا بإذن وانديها للتشيشي. وانديك كما لا لا تتشي باية فتد كومي سيئلن فلا لا تتشيش. Wanne yake bayyana mana ai iyayen na kware ne, mun ga yadda ita zama na kware, mun ga yadda kuma ta zo ita ma ta haifi da na kware Imamu Abu Hanifa rahimahullah, wanda duk inda dalibin ilimi yake ba mai jahiltar sunansa sai jahili. Na san za ku amince da ni idan na ce duk wanda yake bai taba sanin sunan Imam Abu Hanifa ba a duniya jahili ne, za ku yadda da ni? Saboda ta yi ra'ayi mutum ya yi karatu na addini ya koyi sallah, zakka, azumi, bai taɓa jin maganarsa ba a cikin duniyar ilimi. Zai yiwu? A littafin ƙawa'idi akwai sunansa ko babu? Tambaya na muku, akwai sunansa a littafin ƙawa'idi ko babu? Ku duba takardu da dama na addini sai sunansa ya zo. Kula ga wannan, idan aka samu uwa mai tarbiyya to haka ƴaƴan ke zama. ƴaƴa maza haka kuma ƴaƴa mata ke zama. Banda wannan, akwai wata kissa haka na wani bawan Allah. Shi bawan Allah asalinsa ma bawa ne, in an ce bawa mun san matsayin bawa a shari'a, wanda lokacin bayi to shi bawa ne, ba ma ɗa ne cikakke ba. Yana da mai gida, mai gidansa yake cewa a duniya bai taba ga mutum mai rikon amana irin wannan bawan nasa ba. Mai gidan nasa ko ne dukiya ne iyakar dukiya. Sai bar wannan bawa nasa shi ma a lambu don lokacin da duk inda ake magana mai dukiya to sai an kira lambu tare da shi. Sai bar wannan bawa nasa ya kula da lambun nasa. Me ke faruwa da ikon Allah ya zo lambun ya zo sai ce bawa nasa je ya kawo min ƴaƴan itatuwa nau'i kaza da kaza masu ɗanɗano kaza. Kamar a yanzu in mutum yana lambu yana iya gane wani mangaro ne mai zaƙi, wani ne mai ɗan tsami-tsami, wata bishiyar gwaiba ne mai ɗan zaƙi, wata jirge ɗan tsami-tsami, in ma a bishiya ɗaya ne launin ta kaza iya da ɗanɗano kaza, launin kaza iya ɗanɗano kaza, mai lambu ya taɓa ƴaƴan itatuwan kowace bishiya ya iya gane wacce ta fi a jikinta kuma wani irin kala ne ya fi ɗanɗano mai daɗi. Sai mai lambun ya ce wa bawansa a je a nemo masa irin waɗannan launinnuka masu daɗi a kawo masa. Ya tura wannan bawan nasa da ke cikin wannan gona ɗin sunan bawan nasa Mubarak. Mubarak mafhum tayyib. Bawan nasa da ya je kayan itatuwa mai lambu ya ce mai zaƙi bai taɓa sai ji da tsami. Sai ce a wannan ba zaƙi je kawo mai zaƙi. Ya sake koma ya kawo mai lambu ya taɓa ya sake jin tsami. Ya sake taya kawo mai zaƙi ya sake taɓa ya sake jin tsami sai fara faɗa. In ce kawo mai zaƙi ka gagara kana lambu baka san masu zaƙi ba. Buɗan bakin sai ya ce oga sai haƙuri mai gida. Dalili shi ne ai ka ce na zo na yi gadi a lambu ne baka ce na ci ba. Ɗan adam bai gane bishiyoyin lambu sai ya ci. To ni ban samu na ci ba. Yake duk zamanka a lambun nan baka cin yayin itatuwa yace ba na ci saboda baka ce ni ci ba amana ka bani. Tunda baka ce ni ci ba bazan ci ba. Wannan mai gidan nasa yace lalle ka isa ne rubar amana. Kai watanni a lambun nan yace yayi kake rayuwa? Yace ina ta nemo abin da zan ci amma dai anan baka ce ni ci ba. Da ikon Allah yace na farko a yanzu wannan lambun da muke ciki na baka shi kyauta. Na biyu na yanta kai yanzu kai ba bawa ba ne kai ɗa ne. Na uku ƴata da nake da ita a duk garin babu matar da ake neman aurenta kamar ta yace na baka aurenta. Duk garin ba mace ta kaita yanzu ya yanta bawa fa bawa yace ya bashi ta ne dalili yace saboda tsoron Allahnsa da halinsa ya kai a bashi ita. Wannan bawan Allah ya aure ta. Ita ce ta haifi ɗan da ake ce masa Abdullahi ibn Mubarak rahimahullah. Duk inda ɗalibin ilimi yake karatu zai komin a kurasa suran Abdullahi ibn Mubarak. A masaukin da aka bani a nan garin ɗazuna san an kama tashi a jazira ina fitowa a falo malamin da ke wa'azi sai na yi kira suran Abdullahi ibn Mubarak yana kafa hujja da maganarsa. Duk inda muka samu malamanmu in dai malami ya kai malami ba zai ce bai san Abdullahi ibn Mubarak ba. Amma mun ga yadda ubansa yake asali bawa ne ga irin amanar da ya rike ga yadda uwarsa take da tsoron Allah ga yadda aka bada ita ga yadda aka haife shi. Abdullahi ibn Mubarak rahimahullah ga hadisai da dama da Imam al-Bukhari rahimahullah ya karbo daga wajen malamansa wanda kuma malaman nasa ɗaliban Abdullahi ibn Mubarak ne rahimahullah malamansa ba ɗalibansa ne. Mu duba yadda tarbiyya take. Mu duba irin wannan sinfi irin waɗannan misalai na bayan Allah masu bin Allah dare da rana suwa suka musu tarbiyya mata. Duk namiji da ya zama namiji a duniya ki tambaye shi idan zai baki labarin rayuwarsa dole sai ya kira uwarsa ciki. Ko da kuskure ya sa bai kira ba in kin tatar da shi shin babu gudumawar uwa da gaggawa ce af na yi kuskure dole sai ya kawo magana akan uwarsa. Kawai ta hakura ta bashi ya je karatu da irin kaunar da take masa da jinkai da take masa don a zahiri wallahu alam a mafiya yawan hali ba duka ba uwa tana son ɗa ko kuma ƴa fiye da kowa a duniya. Amma ta hakura ta bashi ya tafi karatu ko ta bata ta tafi neman ilimi. Wannan yake bayyana mana lalle tarbiyya mautifin mata a ciki babu abin da ya kai shi girma babu ɗan adam da ke da alaƙa da tarbiyya kamar iyaye mata. Daga cikin muhimman ababe ne nake mu kiyaye a gaba ta gaba kisosin na da yawa wannan kawai na kawo kaɗan ne a babin misali. A gaba ta gaba shi ne tarbiyya zuwa ga ƴaƴa. Ababen tarbiyya zuwa ga ƴaƴa suna da yawan gaske. Na farko daga cikin muhimman ababen tarbiyya zuwa ga ƴaƴa mun kira na farko shine lokacin aure, na biyu lokacin zamantakewa da miji. Mace tun gabanin ta samu juna tayi tunanin haihuwa, kakka rika kwadaitar da mijinta akan kawai ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza, a'a ta karantar da shi cewa idan ba a samu halal ba a hakura da yunwa shi yafi alkhairi da a ci haramun gobe kiyama a je a shiga wuta, saboda dukkan gidan da ake cin haram a cikin ƴaƴan ba su albarka, kuma ko sun yi albarka jarrabawa ne ga iyayen gobe kiyama sai ya zama hujja a kansu. Mafiya yawa maza da dama mata ke za su neman abincin haramun, yana fita a gida suna ce masa a nemo kaza a nemo kaza, mai gida babu kaza, ai kaza ma ya kare, ai da kaza babu, yana ba kuɗi tana siya, to me yasa gidan wani kuma aka samu ka gidanka babu? Kar wannan ya dame ki. Tare kuma da akwai mazan da suke da mako, yana da kwabar mako wani ba zai iya siya wa ko iyalansa abinci ba, ga kuɗi kaman zai kashe shi, amma ba zai iya sayan mai daɗi a ci a gidansa ba, to shi ma kuskure ne. Idan yana da shi ya ji tsoron Allah ya yi don Allah, li yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Amma in bai da hashi kar ki tilasta ya je ya sabi Allah ya nemo, rayuwar ba duniya bane, lahira ce da nemo. Wannan yasa iyaye mata a yau idan su koyi wata wani darasi daga cikin rayuwar matan magabata, Allah shi gafarta musu, don wannan ma gaba ce ta tarbiyya. Idan miji zai tafi kasuwa neman abinci ko zai je wajen wani aiki nasa, sai mace ta biyo shi ta hanyar waje, sai ta tsaye da shi, sai ta rungume mijinta, sai ta ce masa ittaqillaha fina wala tuti'na harama wa li'an nasbira ala ju'in khairun min an nasbira ala narillahi yawm alqiyama. Ka ciyar da mu halal, ka ji tsoron Allah a cikin mu, karka ciyar da mu haramun, ka ji tsoron Allah karka ciyar da mu haramun. Mu yi haƙuri da yunwar mu a duniya, shi ya yi mana alkhairi da daidai da mu ce za mu yi haƙuri da wutan Allah gobe kiyama. Mu yi haƙuri da yunwa a duniya, shi ya fi alkhairi da mu ce za mu yi haƙuri da wuta gobe kiyama. Mu ji wannan girman magana fa. Mace ke gaya wa mijinta in bai samu halal bai dawo gida, haka shi ya fi alkhairi. Sau nawa kika taɓa mijinki wannan? Idan kin tayar masa da hankali ya je waje, rashin imani ya sa ya nemo haramun ya kawo, kin kashe kanki, kin kashe shi, kuma kin kashe abin da za ku haifa maza da mata, saboda za su tashi da cin haramun. Baya ga wannan, idan miji zai kusanci mace, akwai addu'a da shari'a ta karantar wanda ita ma tana da matuƙar muhimmanci wajen tarbiyya. Idan kuskure ya sa mijinki bai yi ba, zai kusance ki, ki tunatar da shi ya karanta wannan addu'a da. Duk kwanciya da aka yi aka samu ciki dalilin wannan kwanciya, aka karanta wannan addu'a, wallahi tallahi billahi dan ba zai lalace ba, yar ba za ta lalace ba. Mafhumul mukhalafa, in ba yi addu'ar ba kuma za su lalace. Ga hadisi a Bukhari, manzon Allah yana cewa Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytan ma razaqtana. Allah ka nisantar da mu daga shaytan, ka nisantar da shaytan daga abin da zaka azurta mu da shi. In yuqaddar bainahuma waladun lay yadurruhu ash-shaytan abadan. Idan an qaddara haihuwa tsakanin su, shaytan ba zai cutar da abin da aka haifa ba har abada. Tarbiyya ce muhimmiya. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بانن كاي با غبا تا غبا دان دا هكا ايفا تون اغوين cikin su akwai tarbiya a ciki. Kina karanta azkar, azkarus sabah, azkarul masa, azkarun nawm, addu'o'in safiya, addu'o'in yammaci, addu'o'in dare kwanciya, kul huwa uku, falaki uku, nasu uku, suna bada kariya zuwa ga dan dake cikin ki. Saboda idan ba ki karanta ba, aljannuna kusantanki suna iya cutar da abin da ke cikin cikin ki. Amma damuwa da yin azkar da cin halal da yawan karatun Qur'ani da makamantansu, da yawan jin karatun Qur'ani, yana kare ki daga sharrin aljannu da kuma shaydano, yana kuma bada kariya zuwa ga abin da ke cikin ki. Duk wannan tarbiya ne. Idan an haifi da, za a bashi nono a masa azkar, ayi bismillah a sa shi a bakin nono. Me dalili? In ba ayi bismillah ba, yana shan nono, aljini yana shan nono, shaytan na shan nono tare da shi, tana shan nono, shaytan na shan nono tare da ita. akalla ambaci sunan Allah idan za a bashi a rike shi riko na shari'a kuma ba daidai bane a bude cikin yaro yayi ta sha ko da yaushe sai ya koshe da wanda yake da cikin yaro ya bude ko cikin yarinya ya bude har ya kai matakin da ke cutar da su a rayuwa magabata da mutum sai ya ci abinci noma uku sai ya koshe an tambaye ni magabaci mutum ne yana cin abinci sai manta bai da sai labu a lomar farko sai ce yi a ta biyu a ta biyu kuma bai koshi bai ya manta bai ba yace a ta uku ma loma ta uku bai yi bismillah ba ya manta sai ce to yanzu tambaye ta zama ganganci waye zai ci loma uku bai koshi ba wannan akwai darasi a ciki sai ya za a yi mutum yayi loma daidai ha loma uku bai koshi ba mu duba yadda abin magabata suke cin abinci duba rayuwar Imam An-Nawawi rahimahullah iya da kyau lokaci malamu sun karantar da mu tarjuma su a takaice yaro yana karimi a rika tofa mar azkar yarinya tana karimi a rika tofa mata azkar kul huwa uku falaki uku nasi uku a safiya da yammaci da dare ayatul kursi a tofa da safe da yamma da dare da sauran wanda suka inganta ga littafin hisnul muslim dan muna karanta shi ba nan kadai ba a rika yawan karanta wa yaro ko yarinya a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa uku da safe uku da yamma a rika tofa musu bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama huwa samiul alim da safe uku da yammaci uku ayi ta yin wannan da ikon Allah a rika yawan karanta musu a'udhu bi kalimati llahi tammati ko kuma a'udhu bi kalimati llahi min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma hatta wannan azkar a rika tofa su a cikin ruwa kul huwa falaki nasi da wannan addu'a ana bawa yara son samu in zai yi a kullum a tofa a ruwa a bawa yaro ya sha lokacin da ya kai ya fara shan ruwa ko lokacin da ka kai ta fara shan ruwa idan sun fara wayo a karantar da su yadda ake sa takalmi a musulunci fara sa kafar dama kwaɗe hagu za su ci abinci a karantar da su cewa ba da hannu duka ake ci ba da yatsa uku ake ci kuma da hannun dama saboda shedan ke ci da hannun hagu kar a ci da hagu shedan ne ke ci bayan Allah da dama suke ci yaro ko yarinya za su sha ruwa a tsaye a ce su zauna shi yafi tabbatuwa a sunna a zaune shi yafi dacewa ko da ga an ga hadisin da suka kawo a tsaye bila kika akwai tarjihi da malamai suka yi a zaune shi yafi tabbata a sunna yaro iya da abokanai ko tana da abokan kawaye da suwa suke yawo a tabbatar da ba sa yawo sai da mutane na kwarai yaro ko yarinya ta je makaranta sun da a tambaye su me aka koya musu idan sun fara wayar a koya musu azkar din da kansu rika yi a sabar musu da yawan jin karatun Qur'ani da yawan karanta Qur'ani a sabar musu da in sun ji kiran sallah su rika fadan me abinda kiran sallah yake fada irin waɗannan ababe suna da matukar muhimmanci a rika karantar da yara a rayuwa da ikon Allah su tashi da su a cikin babin tarbiyya mata a rika samu suna sanya hijabi saboda hadisi a Muslim ya tabbatar da mata gaba da sa hijabi yar wutace gashi nan sinfani min ahlin nari lam arahuma kasiyatin ariyat ma'ilat mumilat karshen hadisin yace la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masafati kaza wa kaza matan da ba su sanya hijabi ba za su shiga aljanna ba yan wuta ne kula da wannan a karantar da mata ghaddul basar yawan rinsa ido mace ta fita kan hanya yarinya Abdullah ka tarka kalle kalle namiji in yake ta kade daga kallon mata bai halatta ba ya rika furku yadda kansa ya daina sanya ido akan mata ita a karantar da ita kanta ta sanya ido akan maza ba daidai bane a sabar wa namiji da yawan kallon mata a ko ina ko a makaranta ne kar a karantar da su sai kallon waɗanda bai halta su kalla ba duka wannan yana cikin babin tarbiyya a musulunci kuma a rika musu addu'a da waccan addu'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama a dunkule a gaya musu cewa yin nasara a duniya da lahira shine tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum kar a kuskura rika musu addu'an sharri duk laifin da suka yi kada a yadda a ce Allah wadanka ko Allah wadanki ko kin yi asara saboda addu'ar uwa Allah baya mai da ita addu'ar uba Allah baya mai da ita ga hadisi a Muslim manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa salatu da awatin mustajaba la shakka fihinna akwai da'awatul walid ko kuma walida addu'ar uba ko uwa idan sun yi ana karba duk yadda yaro yayi laifi ko yarinya ta yi laifi kar a kuskura a ce Allah wadansu ko ba ku da albarka a'a a ce Allah ya shirye su Allah ya musu albarka kurakuransu Allah ya ba su ikon nisanta wannan shine imani Allah ya ba mu ikon yin tarbiya ta kwarai Allah ya sa mu wanye lafiya amfanin samun da na kwarai ga hadisi a muslim ya gaya mana idza mata ibnu adam in qada amaluhu illa min salatin sadaqatil jariya aw ilmin yantafa'u bihi aw waladun salihin yad'una da na kwarai ko ya da kwarai har kibar duniya suna miki addu'a Allah ya ji kanki rabbir hamhuma kama rabbayani sagira ya Allah kai rahama ga uwa da uba kamar yadda suka tarbiyyantar da ni ina yaro daga karshe wadanda suka yi kokarin tarbiyyar yayan su Allah yana gwama su a cikin aljanna arama suratul najm sai mu zo akan aya
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
جزاكم الله خيرا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم سورة الطور نكو نجمي طور جزاكم الله خيرا wanda suka yi imani zuriyarsu suka bi su da imani muna gwama su a cikin aljanna gobe kiyama idan mu da iyalanmu mun bi Allah to aljanna Allah zai kai mu Allah ya tara mu aljanna gaba daya Allah ya ba mu ikon yin tarbiyya wacce take ingantacciya annuna mini lokaci yayi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah Allah ta'ala ya sanya karatun da malaye a dalili ne na shiryan mu kuma dalili na shiga aljanna Allah ta'ala ya kare mu da sharri a alhamdulillah an kawo tambayoyi da dama kuma gaskiya zamu kaddamar da tambayoyi da suka shafi darasin da akai a yanzu an samu lokaci sauran da tambayoyin din su samu shiga akwai tambaya na wanda ya shafi darasi na jiya shine jiya malaya yayi magana akan sahabi wanda ya karrama bakonsa a sakamakon haka har Allah subhanahu wataala yayi mamaki yayi dariya to wannan yake nuna cewa wannan sahabin dan aljanna ne da shi da matarsa da suka karramce bakonsu
to a takaice sahabbai dukkanin su yan aljanna ne wanda take akida ta ahlus sunna wal jamaa dogaro da ayat da Allah yake cewa walladina ko kuma la yastawi minkum من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كركشن وكلا وعد الله الحسنى دك الناس نوئي بيو الله يتيامس الكورن الحسنى يتتي الجنة دوانا ما قبع تايرين ابن حزم دفورا سكتي صحابي دك يم الجنة دوانا وانا دا من بابك وكنت وكسن توسر الجنة إن شاء الله والله تعالى آلا
تنبعنا بيوشيني kun yi bayani akan cewa wanda yake da addini da kuma wanda yake da halaye na kware shi ya kamata a aura mishi ya to yana da addini bayan addini wani halaye ne zai sa a hana shi yarinya
akwai wanda yake da addini bai da hali akwai halaye na banza kamar cin amana halin banza ne kamar rasar kunya halin banza ne rashin tausayi halin banza ne don ana samu yanzu ga ustaz ne ga tsabar addini ga iya sallah amma idan kai mu'amala da shi sai kai ko kare ba zai ci ba babu tausayi babu kunya zai iya zagin kowa zai iya zagin uban kowa to wannan bai da hali sai ki bada albada da ya ga mai kunya mai tausayi mai mutunci mai adalci mai rikon amana mai gaskiya a duk abin da yake yi wannan shi ya cancanta ya auriya wallahu ta'ala alam
sannan kuma addu'an da aka faɗi a ƙarshen suratul furqan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ana yin shi a cikin sujjada ko ba za a yin shi
ba za a karanta a sujjada ba saboda hadithin da yace nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku'u fa azimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fa tajtahidu fi ad-du'a fa kawna fa qablu ay yustajaba lakum an hana a karanta Qur'ani a ruku'i ko sujada, wannan kuma Qur'ani ne, sai dai ya halatta a karanta addu'a bayan an yi nafila, an daga hannu an yi addu'a, saboda an daga hannu an yi addu'a bayan nafila. A kiyamul layli za a iya yi, a duk lokacin addu'a ana iya yi, a zuciya ga tafiya ana iya yin addu'a din, wannan shi ne. Amma kuma wannan ba zai hana mutum ya roƙi ƴaƴa na gari a cikin sujada ba, saboda ana addu'a, ba sai da wannan addu'a ba. Zan iya cewa rabbi habli min azwaji wa dhurriyyati qurrata a'yun, wannan na roƙa ne, bai zama ya zama addu'a, bai zama aya ba, na dai ikiti ba su kawai daga ayar ne. Wallahu ta'ala a'lam.
A mace ce ta yi zaman ba dadi kuma ba zama na addini ba ga mijinta har Allah ya yi wa mijin cikawa, to ita yanzu ya za ta yi ne? Allah ya yi mata.
Idan ta tuba, tuba na gaskiya Allah zai gafarta mata, saboda hadisi a Tirmidhi ya ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir, Allah yana karban tuban bawansa matuƙar bai zo gargara ba, bai zo daf da mutuwa ba. Tun da yanzu baki zo daf da mutuwa ba, in kin tuba Allah zai yafe miki, shi kuma in kin cuce sai Allah ya bashi lada dalilin ya yafe miki. Don haka lokaci bai kure ba, ana iya tuba insha Allah, kuma in kin yi aure gaba sai ki gyara. Wallahu ta'ala a'lam.
Mace ce ita ƴar uwa ce Ahlus Sunna, ta fahimci addini, kuma mijinta musulmi ne, bai fahimci ainihin addini ba, saboda haka yake zuwa gurin bokaye da sauransu. To ya halatta ta nemi rabuwa da shi?
Idan an yi gyara, ya halatta ta nemi rabuwa da shi, saboda an samu matan magabata da suke neman rabuwa da mazan da suka dan samu karkaucewa hanya, wanda girman laifinsu ma bai kai irin wannan ba. Dalili shi ne zuwa wajen boka da yake yana cutar da addinin, kuma zai karantar da 'ya'yansa, saboda irin abin da iyaye suke yi shi 'ya'ya ke koyi da su. Nan gaba sai fara aikan ɗansa wajen boka ya karɓo mar kaza da kaza, ke kanki abin da yake 'ya'yanki na koyi da su. Shi yasa ko da mace ta samu kanta tana fita a gida zuwa asibiti, wani aiki da yake kai ta wani wuri, wajibi ta ji tsoron Allah wajen kayan da take sawa, ta saka hijabi na musulunci, ba hijabi na yaudaren musulunci ba. Hijabi na musulunci mai suka sharuɗa guda bakwai, to sa hijabi na musulunci ɗaya kenan. Na biyu, in bukata da kama a darura ta yi magana da mijin da ba nata ba, to katta da mataki banta daga ita sai shi a ofis. Dole labudda ya zama akwai mutum na uku, saboda idza khala rajul bi imra'a fa shaytanu huwa salisuhuma. Dukkan wannan sai an kiyaye, in ba haka ba sai a yi kokarin neman wani abu a duniya kuma a ɓata lahira. Sai mu yi taka don da irin waɗannan rayuwa ɗin. Allah shi samu wani lafiya. Wallahu ta'ala a'lam.
A bayanin namiji wanda idan ya fita da safe ba ya dawowa gida har ya zuwa lokacin faɗin rana kusan isha'i ko sai bayan isha'i, to ban sani ba haka dai ta rubuta, kenan bayani take nema a kan.
To idan ya zama yanayinsa na asali kuma bayi da wani zaɓi, dole sai haka, to dole za a masa afuwa. Amma kuma in ya dawo a dare ɗin, ya tabbatar baya fita kuma a daren ya tafi yawo, saboda zama da iyali wajibi ne, dogaro da hadisin Malik bin al-Huwairith radiyallahu anhu, da manzo Allah yake cewa wa aqimu fihim wa allimuhum wa muruhum, da wannan malamai suke cewa zama da iyali wajibi ne, a riƙa neman lokaci ana zama da su. Shi yasa hadisin Abu Dawud rahimahullah yake cewa muru abna'akum bis salati sab'in wadribuhum li asharin wa farriqu bainahum fil mazaji, biya shi da cikin tarbiyya. Ko umurci ƴaƴanku da yin sallah in sun kai shekara bakwai, ku da ke sun kai goma ba su yi sallah ba, ku raba tsakaninsu wajen kwanciya. Ana so uba ya riƙa zama da iyali, yana karantar da matarsa, yana karantar da 'ya'yansa, har matan su ko ya aure su suna karantar da 'ya'yan nasu da ikon Allah. Dole ne mai lokaci riƙa zama da iyalinsa. Shi yasa hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu yake cewa inna li jasadika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li dinika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan fa a'ti kulli bi haqqin haqqahu. Iyalanka suna da haƙƙi a cikin lokacinka, cikin kuɗinka, cikin ilminka, addininka yana da shi duka, sannan kai kanka yana da shi ga kanka. A ba wa duk wani mai haƙƙi haƙƙi, don haka a nemi lokacin zama da iyali daga lokaci zuwa lokaci. Wallahu ta'ala a'lam.
Wannan kuma tambaya ne wanda ina gani bai shahi darasin ba, amma yana da muhimmanci, shi ne sahabi kamar yadda ta rubuta, sahabi da ya kashe kansa an ce shi ɗan wuta ne, ba zai shiga aljanna ba daga ƙarshe. Sannan kuma ina ganin tambaya na biyu ma ya shafi na farko, kashe kai kafirci ne?
To sahabi da ya kashe kansa bai zama sahabi ba, duk wanda ya kashe kansa irin yadda an samu a zamanin manzon Allah, wani ya kashe kansa ga hadisi a Bukhari yace yana wuta, wannan bai zama sahabi ba dama. ba duk wanda ya sahibanci manzon Allah suka zamani da ya zama sahabi ba akwai munafikai a lokacin ga irin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ga irin kirkira da afilin yaki mutuma da makamantar su da aka ce fulani shahid manzon Allah yake kalla ra'aytuhu fil nari baya aljanna bi shahada bana ganshi a wuta ba duk wanda ya wannan zamani ya zama sahabi ba sai wanda ya zamanci manzon Allah yayi imani da shi kuma ya mutu a musulunci Ibn Hajar rahimahu Allah yake in yayi ridda ya sake dawowa musulunci iyalan sahabinsa amma inda yayi ridda bai dawo musulunci ba to ba sahabi bane kashe kai kuma sala kala ne in mutum da gangan ya kashe kansa yana iya kai mutum zuwa ga shiga wuta amma mutum kuma dan dauka kalmar Allah ya bada rayuwarsa dan ya shiga aljanna ya hakura da duniya a inda addini ya amince da hakura da duniya dan wannan da ikon Allah bai zama kashe kai ba shi yasa akwai makala ta Sheikh Salman hafidhahu Allah ta'ala ya rubuta akan wannan al-istishhad wal amaliyat al-istishhadiyya tana da matukar muhimmanci ga daliban ilimi ba kuma manganna sa bane ya kawo asar daidai kusan guda 14 daga sahabbai tabi'at tabi'in har daga Sheikh al-Islam rahimahullah na halasci wasu ababe masu kama da wannan wallahu ta'ala alam
sai kuma tsayuwa a gaban drapo drapo mine ayo drapo tuta tsayuwa a gaban tuta a lokacin da ake dagawa ana wasu mine ne to dai tsayuwa dai a gaban tuta a yayin da ake yanda dai aka saba ana yin in makaranta sun zo ko wani abu makamancin haka me matsayin sa'adi
wato gaskiya wannan tambaya ina ga shi Sheikh Mustafa ko Sheikh Salis da makamantansu sai na ce su karantar saboda na ga abu ne da ya shafe ku su sun taba gani watakila sun san yaya ake yi in akwai kurakure za su iya bayyanawa amma yanzu a lakana mun ban san yadda ake abin bana ba da fatawa ina iya yin kuskure ki saboda rashin sanin abin ya dace ya zama wanda suka sani su za su yi bayani ko da daga baya wallahu ta'ala a'lam
Allah ya sa abin nan ko kuma shaidan bai mantar da mu wa insha Allah darasi tafsirin da aka saba ana yin juma'a za a amsa wannan tambayar bi izin Allah ta'ala sai kuma addu'o'i da in uwa suka nema a musu addu'a Allah ya sa ya'ansu Allah ya shirya da ya'ansu akan tafarkin madaidaici da ya mutu ne gaba daya da kuma daya wacce take neman addu'a ga ko daya an riko ne gare ta sannan kuma Allah ya ba ta miji na gare sai kuma tambaya na farko na wannan wanda ya tambaye akan drapo ban gane ba
to addu'a ni ko ba kuma addu'a din ba ya dace ku ce ni ma abun addu'a tukunna ko me yasa ba amini ba sai aka roka kawai to Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah ya shirya mana da ƴaƴanmu ƴaƴan da aka ba mu riko amana Allah ya ba mu iko rike su da amana din kuma tarbiya da muke wa ƴaƴa Allah ya sa ya zama dalilin tsiran mu a duniya da lahira masu bukatu dare da rana a kowane lokaci halin jinya ko na kuncin rayuwa damuwa ko jarrabawa duka Allah shi yaye mana Allah ya ba mu lada akai wallahu ta'ala
okay mantana akwai tambayoyi wata tana tambaya akan cewa me matsayin laka hoton mutum a jikin garu na daki irin yadda ake makala irin wannan hoton mutum
cikin magana mafi inganci haramun ne rate hoto naka ne naki ne na ƴaƴanku ne na abokanai ne haramun ne wajen da aka sa hoton ma hadisi ya tabbatar mala'ikun rahama ba sa shiga wurin ba wai sai mai inuwa ba don Aisha radiyallahu anha ta sa a jikin laburanta ne kawai wani hoto manzon Allah ya zo ya ki shiga ɗakin hasan da ta cire ta yi yanka ta yi rigan filo da shi don haka wannan haramun ne cikin magana mafi inganci damuwa muna ratewa da ya tabbata cewa haramun ne sai muka ciccire wallahu ta'ala a'lam
hukuncin kamar mace da suke gida ɗaya da mazaje wanda yake ba muharramin ta ba kamar ko laruran gidan haya ko wani abu makamancin haka sai bata damu da ta dauki hijabi a gaban wa'annan mazajen ba ganin cewa suna gida daya amma ba muharramin ta bane wannan zai bata dalili ne na ta ajiye hijabi a gaban su ko koya ne
wallahi babu sauki a musulunci sai ta sa hijabin ta kuma hijabi na shari'a matukar za ta wulga inda za a ganta sai ta sa cikakken kaya na shari'a ajiye wannan haramun ne a musulunci ta kiyaye Allah ya bata ikon kiyayewa
sannan kuma hukuncin mace wanda take karkata ga wajen sauraron a wake-wake musamman da suke zuwa a cikin gidan radio an tambaya a ce ai ba kasir ne ta sa ba, ai radio ne ya kawo.
Radio ai da halu ake kunna shi ko kuma da halu ake kashe shi. So wannan haramun ne jin waɗannan waƙe-waƙe, dalili da Allah ya tawo minan nasi mai yashtari da hawan hadith li yudilla an sabilillah. Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu da wannan aya ya bayyana haramcin jin kiɗa, sauraron kiɗa da makamantansu, musamman irin waɗanda ake yi da ba su da alaƙa da addini kwata-kwata. Akwai ɗan wuraren da aka ɗanyi sauƙi in ba a wuce gwada iri ba kamar lokacin aure, amma ko a nan da sharaɗi abin da bai ƙunshi saɓon Allah ba a cikinsa. Kuma bayan nan kawai zama yawan kama tashin kiɗa a rediyo a yi ta ji, wannan bayi da amfani. Shaikhul Islam rahimahullah yake ce yawan jin kiɗa da music yana yawan kai mutum zuwa ga dukkan nau'in saɓon Allah. Da gaske akwai kamar zina, akwai damuwa da duniya, annan nemanci, jiba, ƙarya, duka irin wannan mai yawan jin kiɗa yana koyon su cikin sauƙi. Wanda kuma ya nisanci kiɗa da ikon Allah ya kan samu damar nisantarsu. Wallahu ta'ala a'lam.
Masha Allah, wannan shi ne na ƙarshe. Sai kuma ƙarshe wata wanda ba ta taɓa haihuwa ba tana neman addu'a wajen malam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta haihuwa.
To, wacce ba ta taɓa haihuwa ba Allah ya ba ta 'ya'ya masu albarka. Idan kuma har Allah ya hukunta ba za ta samu ba, Allah ya sa ya zama wannan jarraba ya zama dalilin shiganta aljanna. Saboda akwai wanda Allah baya ba su haihuwa. Lillahi mulku samawati wal ardi yahabu liman yasha'u inasan yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur am yuzawwijuhum dhukran wa inasan wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Da haka aqim wanda bai haihuwa ko ba ta haihuwa, jarrabawa ne na Allah. Muna masu roƙon Allah ya ba ta haihuwa mai albarka, ya ba ta 'ya'ya masu ladabi da biyayya. Idan kuma hakan bai yi ba, to Allah ya sa wannan jarraba ya zama mabuɗin aljanna gare ta. Wallahu ta'ala a'lam.